Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki. Muka sake dawo muku da wani sabon shirin a yau Talata 6 ga watan Disamba na shekarar 2022. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa Hukumar gidajen gyara hali ta Najeriya ta kaddamar da wasu sauye-sauye da a cewar ta za su inganta ayyukan ma'aikatanta da rayuwar fursunonin da ake tsare da su a fadin kasar.
Za mu ci gaba da kokarin mu na tabbatar da cewa duka sashe na kowace na doka din da ya kamata a yi mun tabbatar da cewa mun yi shi in muka yi shi mun tabbatar da cewa fursunonin da za su zo gare mu za su koma ga al'umma sun gyaru halin su kuma za su kara ci gaba.
Jafar Ahmed kenan tsohon shugaban hukumar gidajen gyara hali ta Najeriya za ku ji ƙarin bayani nan gaba. Kamar yadda muka saba a kowace rana Talata a wannan lokacin, yau ma muna nan tafa da shirin ƴan ƙasa da hukuma wanda Muhammad Ibrahim kwari ke gabatarwa. Amma yanzu sai a gyara zama a saurari labaran duniya kashi na farko.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Maria Kolesnikova, wata fitacciyar 'yar jam'iyyar adawa ta Belarus da take zaman daurin shekaru 11 a gidan yari saboda ta taimaka wajen gudanar da zanga-zangar adawa da gwamnati, amma yadda ita gidan yari bayan da aka yi mata tiyatar ciwon ciki, inji mahaifinta a ranar Litinin. Alexander Kolesnikov ya samu damar ziyarar ESA na kusan mintuna 10 kuma ya same ta da raunin jiki, amma tana cikin hayyacinta kuma har ma ta yi kokarin yin murmushi kamar yadda ya shaida wa kamfanin dillancin labarai na Associated Press. An tsare Kolesnikova mai shekaru 40 ne tun watan Satumbar 2020 lokacin da ta keke ta fasfo ɗinta a kan iyaka don hana korarta daga Belarus a yayin zanga-zangar kalubalantar sake zaben shugaban mulkin mallaka na ƙasar Alexander Lukashenko. An yanke mata hukuncin ne a watan Satumbar 2021 bisa zargin hada baki wajen kwace mulki, samar da kungiyar masu tsatsauran ra'ayi da kuma yin kira da a dauki matakin da zai kawo barazana ga tsaron ƙasa. Fadar White House ta yi Allah wadai da sabbin hare-hare da Rasha ta kai kan Ukraine, tana mai cewa hakan yana nuni da irin ta'asar da shugaban Rasha Vladimir Putin ya yi. Wata sanarwar ma'aikatar sojan Amurka ta Pentagon ta ce sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin da takwaransa na Ukraine Oleksiy Reneskov sun yi Allah wadai da mummunan harin da Rasha ta kai ta sama kan gine-ginen more rayuwa na fararen hula a Ukraine. Austin ya kuma bayyana irin sadaukarwar da Amurka ke yi wurin marawa kokarin da Ukraine ke yi baya na dakile mummunan yaki da Rasha ke yi. A cikin jawabinsa na faifan bidiyo na kowane dare, shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce an kashe mutane 4 a kazaman hare-haren da Rasha ta kai a jiya Litinin. Da safiyar jiya Litinin, jami'an kasar Ukraine sun bada rahoton wasu munanan hare-hare da makamai masu linzami da Rasha ta kai a fadin kasar. An yi ta harbe-harbe ta sama inda aka buƙaci fararen hula da su fice su nemi mafaka. A halin da ake ciki kuma, jigilar hatsi na farko da aka yi a matsayin wani bangare na shiri da kasar Ukraine da kanta ta yi na samarwa da kasashe mabukata ya isa kasar Djibouti jiya Litinin zuwa makwabciyarta Habasha a daidai lokacin da yankin ya fuskanci fari mafi muni cikin shekaru da dama. Ofishin jakadancin Ukraine a Habasha ya tabbatar da tan 25,000 na hatsin Ukraine da aka yi jigilarsa an ware shi daga hatsin da shirin samar da abinci na Majalisar Dinkin Duniya ya dauki nauyin shigo da shi daga Ukraine. Wani jirgin ruwa na biyu dauke da tan 30,000 na alkama zai nufi kasar Habasha a mako mai zuwa, yayin da jirgin ruwa na uku ke kwasan tan 25,000 na alkama wanda shi ma zai nufi Somalia, inji sanarwar ofishin jakadancin. A watan da ya gabata ne shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya sanar da shirin da nufin taimakawa kasashen da suka fi fuskantar matsalar karancin abinci. Ukraine ta ce tana shirin tura jiragen ruwa sama da 60 zuwa kasashen Habasha, Sudan, Sudan ta Kudu, Somalia, Congo, Kenya, Yemen da sauran kasashe.
koma dalla kafin ku ji karshen labaran duniyar zamu leka bangaren rahotannin mu. Hukumar gidajen gyara hali ta Najeriya ta kaddamar da wasu sauye-sauye da a cewar ta za su inganta ayyukan ma'aikatanta da rayuwar fursunonin da ake tsare da su a fadin kasar. Hakan dai ya biyo bayan rattaba hannu da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari yayi akan dokar da aka tabbatar wato dokar da za ta tabbatar da umarnin canza sunan hukumar a shekarar 2019 daga yadda aka santa a baya wato gidan yari zuwa gidan gyara hali. Daga Abuja ga rahoton Shamsiyya Hamza Ibrahim.
Ministan harkokin cikin gida a Najeriya Rauf Aregbesola ya kaddamar da ayyukan a headquarter hukumar dake Abuja wadanda suka hada da bude wani sashen fasahar sadarwa ta zamani da zai nasa ido kan harkokin dake gudana a hukumar tare da bada rahoto akai-akai wanda a yanzu haka aka samar a Abuja kafin daga bisani a bude a wasu jihohi dake kasar da kuma motoci iri daban-daban na aiki kazalika an sauya kayan sarki wato tufafin aiki da jami'a hukumar ke sanyawa zuwa wasu sabbi na daban. Maryam Adamu wacce ke matsayin controller a hukumar ta bayyana cewa wannan canji da aka samar zai taimaka wajen daga daraja da kimar hukumar.
Gaskiya abun murna ne kuma ya canja mana yanda muke yanzu kowan ya ga mu sai ga mu da kima ba kaman da ba. Gaskiya domin komai ya canja suna ya canja uniform ta canja din da an kace kana aiki a prison za ce wai Uganda robber ce amma yanzu da wannan za ka ga cewa yaran mu yanzu za su so wannan aiki domin an canja suna an canja uniform gaskiya abu ne da mun ji dadi kwarai da gaske bi a kullum abun fariya ne wannan aiki ba aikin da za a ce wai kana shi domin wani kudi ko wani abun nan son kai bane a
mu'amalar ku da su prisonerin da su ma duk an yi ne don samun ci gaban su
ai mu da su ai kaman mu ƴan uwa ne da mu da su domin an kama su mu muke ajiye su so mu ƴan uwan su ne mu iyayen su ne gaskiya su ma sun ji dadin wannan canja da aka yi domin wannan canja ma shi ma ya sa su cin gaba domin da yawa daga cikin su ake cewa sun yi makaranta tuna makaranta ko wayansu da suna da degree wayansu kuma suna da har PhD.
Shugaban hukumar ta kasa Haliru na Baba ya bayyana cewa canza sunan hukumar da doka ta bada dama a yi zai taimaka wajen gyara halin fursunoni da ake tsare da su wajen samar musu rayuwa mai kyau. Haka kuma hukumar ta fitar da wani tsari da zai na zakulo hazikan jami'ai waɗanda suka yi rawan gani a yayin gudanar da ayyukan su tare da basu lambar yabo da nufin kafafa musu gwiwa.
2019 Act ta bada dama da cewa ba canjin suna kadai kawai ba a har da canjin a halaye na wajen sa uniform din nan duka mu canja kuma akan shi mun kare yanzu muna kara sayan kayan aiki da kuma kara dokan ma'aikata kamar da shugaban kasa ya taimaka mana muna kokarin taimaka musu da kuma ba su yabo wanda suka kokari kamar da ce gani a yanzu waɗannan wanda suka yi kwakwazo zuwa cewa su kare martaba da mutuncin aikin namu da kuma kasa gaba da kuma wasu wadanda suke suna cikin aikin nan su ma su gani su kwaikwaye su.
Uhun shugaban hukumar ta gidajen gyara hali a Najeriya Jafaru Ahmad wanda a karkashin shugabancin sa aka fara wannan aiki na samar da sauye-sauyen ya bayyana cewa ba za su yi kasa a gwiwa ba wajen ganin an inganta rayuwar duk wani prisoner da aka kawo gidan gyara hali a kasar.
Za mu ci gaba da kokarin mu na tabbatar da cewa duka sashe na kowace na doka din da ya kamata a yi mun tsara shi mun tabbatar da cewa mun yi shi in muka yi shi mun tabbatar da cewa fursunonin da za su zo gare mu za su koma ga al'umma sun gyaru halin su kuma za su kara ci gaba.
Ana dai hasashen wannan ci gaba da hukumar ta samu za su taimaka wajen rage hare-hare da ake yawan kaiwa gidajen gyara hali da ake da su a fadin Najeriya. Shamsiyya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Gaida Shamsiyya Hamza Ibrahim to kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hanifa ta dawo da karshen labaran duniya.
Jagororin juyin mulkin Sudan da kuma babbar kungiyar masu rajin tabbatar da demokuraɗiyyar kasar sun rattaba hannu kan wata yarjejeniyar kafawa gwamnatin rikon kwarya karkashin jagorancin farar hula bayan kwace mulkin da sojoji suka yi a bara. Amma manyan jigajigai a harkar siyasar kasar sun ki shiga yarjejeniyar kuma ba a bada lokacin fara miƙa mulkin ba. tsarin wanda General Abdul Fattah Burhan da General Muhammad Hamdan Dagalo suka sanya wa hannu tare da shugabannin rundunonin tabbatar da yanci da canji ta bada babbar fa'ida ne kawai ba tare da cikakken bayani ba akan yadda kasar za ta koma kan turbar demokradiyya. An jinkirta wannan tsarin ne a watan Oktoba 2021 lokacin da Burhan ya hambarar da bangaren farar hula na gwamnatin haɗin kan Sudan tare da goyen bayan Dagalo. Masu zanga-zanga a Iran sun fara wani yajin aiki na kwanaki uku daga jiya Litinin a wani bangare na jerin tarzoma sakamakon mutuwar wata 'yar kurdawa 'yar kasar Iran a watan Satumba da 'yan sandan tabbatar da da'ar kasar suka tsare. Masu zanga-zangar sun yi kira ga masu shaguna a fadin kasar da su rufe kasuwancinsu har zuwa ranar Laraba domin tilastawa gwamnati ta kawo sauye-sauye dokokinta. Bidiyon da aka kafe a shafukan sada zumunta a jiya Litinin sun nuna shaguna a rufe a wuraren kasuwanci na garuruwa da dama da suka hada da Tehran, Karaj, Isfahan, Mashhad, Tabriz da Shiraz, kamar yadda kamfanin dillancin labarai na Reuters ya ruwaito. Kamfanin dillancin labarai na Associated Press ya ruwaito cewa kusan kashi uku na shagunan da aka rufe su a babbar kasuwar baje koli ta Tehran. Shaidu sun ce an girke 'yan sandan kwantar da tarzoma sosai a jiya Litinin a tsakiyar birnin Tehran.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, kafin ku ji shirinmu na gaba, ku dan shakata da wannan wakar. Sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16-25 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Bayan haka a koda yaushe za a iya jin mu a shafukan mu na yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. To yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Dan kasa da hukuma
kwadai ke ta da wulakan shi kike shin karfin adalci da siyasan nan na fakiranci ka shake cikin ka da zalunci mai za ka fada cikin
Assare assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin yan kasa da hukuma da ni Muhammad Ibrahim Kwari zan gabatar
wannan shiri gaskiya ya kawo gyara sosai mun samu ci gaba kuma an rage samun yawan sabani tsakanin manoma da makiyaya
wannan shiri na yan kasa da hukuma ya kawo mana canji akan aikin da muke yi na yan kabu-kabu bisa kan takardun da anka ce a fuddo ayi aiki da su
kowa ga dai halin yayin da jami'an tsaro suke tattare mutane suna amsa kuɗi gare su kamar in ka tashi daga Nijar zaka shiga Nigeria bai kai sai ka biya wani abu in kana da takardunka to amma abin muka gani da takardunka ma yayin da kana talaka walakanci
yau muna dauke ne da kashin farko na bitar wasu daga cikin batutuwan da muka kawo muku a wannan shekara ta 2022 da muke bankwana da ita har ma ku ji irin tasirin da wannan shiri na yan kasa da hukuma yayi wajen kawo sauyi a kan waɗannan batutuwa a dakace mu
tana barci ta gaba ta fita Allah wa daran mai ta dota da waɗanda suke da jawo ta haka nan da waɗanda ka kawo ta Allah ka gare mu da tashin
madalla Masu ware a daidai lokacin da muke bankwana da wannan shekara ta 2022 shirin yan kasa da hukuma ya fara waiwaye tare da bitar wasu daga cikin batutuwan da muka gabatar a cikin shekarar da take shudewa da kuma nazartar irin tasirin da shirin yayi a wasu sassa na kasashen Najeriya da Jamhuriyar Nijar kalubalen bin doka da oda da kiyaye kaidojin tuki a tsakanin yan acaba da yunkurin wanzar da zaman lafiya a tsakanin makiyaya da manoma kana da kuma kola kun karbar na goro daga masu ababen hawa na daga cikin batutuwan da muka kawo daga jihar Tawa ta Jamhuriyar Nijar a wannan shekara ta 2022 da ke karewa wakilin sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Kwanni wato Haruna Mamman Bako na dauke da bitar waɗannan batutuwa da ma wasu su a cikin wannan rahoto da ya hada wa shirin yan kasa da hukuma
a garin birnin Kwanni Jamhuriyar Nijar an gudanar da taruka da dama don neman warewa jama'a matsalar nan da ke nasaba da cin hanci da rashawa a cikin kasashen ECOWAS kasancewa garin na iyaka da tarayyar Najeriya kuma a wannan lokacin hukumar halsiya ce mai yaki da cin hanci da rashawa ta Nijar ta hada masu ruwa da tsaki game da wannan zancen kamar yadda wakiliyar hukumar ta yi mini karin bayani a wannan lokacin
halin kamar yadda talaka a doka nan kwanni ka tashi zaka taya ko Nigeria ko zaka taya Abuja wajen nema ko ba nema ko kasuwanci kake yayin da jami'an tsaro suke tattare mutane suna amsa kuɗi gare su da alhali sai dai yawo ta ce kamar kasashen da ke kusan juna na cikin sai dai yawo ko na cikin imuwa duk yanzu an zama guda kamar in ka tashi daga Nijar zaka shiga Nigeria bai kai sai ka biya wani abu in kana da takardunka to amma abin muka gani da takardunka ma yayin da kana talaka walakanci shine muka ga abin bai kamata da muke zawa muka tara da su jami'an tsaron da su talakawa ko wakilansu da wakilan sarkin Kwanni da duk dai jama'a wanda suka dace ake ma mutane jawabi dan saboda a waye musu kan kowa ya kokari ya takardu in zai balaburu
su ma kungiyoyin fararen hulla su shiga a cikin wannan lamarin inda suka dio tattaki daga babban birnin Yamai domin gudanar da tarukan waye kai a garin na birnin Kwanni game da wannan matsalar ta shige da fice da ke kawo wala-wala tsakanin ƴan ƙasa da hukumomin shige da fice na ƙasashen ECOWAS.
Sani Musa Garba. Abin da ya sa Tulil National sai dai yawo ta taimaka masu wayan waran hula su zo su sensibilizan mutane saboda su gane da menene incinsu a matsayin mutanen sai dai yawo. Ko wata ƙasa, ƙasa 15 duka wannan mutanen da suke rayuwa cikin ƙasashen nan duka suna da inci su te su dawo cikin wannan ƙasashen. Abu guda ne ake tambayar su shine takardu a bar shi ya wuce.
Daya daga cikin ma abuta wannan shirin na yan kasa da hukuma a garin birnin Kwanni ya ce lalle shirin ya yi tasiri sosai wajen samun sauki game da matsalar shige da fice a kasashen ECOWAS.
Tunana Alhaji Salisu wanda aka yi sani da Salisu mai albasa kuma baya da haka nan ina kwansaye na da'ira birnin Kwanni. To game da wannan shiri da Amerika ta kai na yan kasa da hukuma gaskiya an samu ƙari sosai da sore sai an
ci gaba sosai habben da baka zato domin mi domin kaga misali yanzu nan idan ka diba mu da annan bakin iyaka da mu da Najeriya alhamdulillah gaskiya dangance da haduwa wadda aka yi magabatan mu da su magabatan su na can kaga ta fannin haka nan mun samu ci gaba saboda ire-iren dukkan laza wannan wadda ake nan ana taima jama'a to gaskiya ana haduwa suna tattauna mu nan na kan koken mu su kuma na can suna fadin nasu to abubuwan gaskiya in Allah ya yarda suna nan suna ci gaba da sauƙaƙa
sai an manta da su zalunci an zauna an kashe jahilci an tumɓuke tushen lalaci roƙo da bara da tumasanci na rashin aiki da yawan barci to sai kaga an more yanci
a wani batun da shirin ya yadi ya fitila a garin na birnin Kwanni shine bin doka da oda tsakanin mahukunta da ɗan acaba inda ma a baya-bayan nan hukumomin suka hito da dokar kowane ɗan acaba da ma sauran masu ababen hawa manya da kankana da masu adaidaita sahu da su bi ka'idodi kakakin kungiyar ƴan kabu-kabu ta birnin Kwanni mai suna Arzika ya ce shirin na muryar Amurka ya yi tasiri sosai a wannan fannin
lalle bisa ga shiri na ɗan ƙasa da hukuma lalle alhamdulillah saboda ita ko ba komai mutanen mu gurgudu alhamdulillah mun tabbatar da sun fara gane ni ne matsayin hukuma ni ne nasu matsayi saboda kullun har gobe duk duniya in kai matsayinka na dan kasa baka iya ka gane matsayin hukuma ba kuma ka bata matsayin nan nasa to ko akwai matsala ko ba komai ai kashi mutane dama zo an yi magana au wanda duk Allah ta yake da halin kai kana ganin suna ta haya su saboda mi sun san cewa lalle abin nan ba su kade bane
wani daga cikin ɗan kabu-kabu na birnin Kwanni ya bawa wannan shirin da yace ya kabo su gabin hanyar doka da oda
wannan shiri na ɗan ƙasa da hukuma ya kawo mana canji akan aikin da muke yi na ɗan kabu-kabu bisa kan takardun da anka ce a fiddo ayi aiki da su tunda Allah ya sa aka fiddo wannan tsarin mun gane abinda hukuma take nufi akan bisa kan cewa mu musan kan aikin da muke yi kuma su ma su san aikin da muke yi yadda akan aikin da muke yi ba za mu samu wani matsala ba
game da abin da ya shafi matsalolin da ke daukar hankalin hukumomi a jamhuriyar Niger irin wannan lokacin na bayan damar shekara ta manoma da makiyaya gwamnatin jihar Tawa Isa Musa ne ta kansa ya ja hankalin bangarorin guda biyu da su bar dokar doka a hannun su
in kai manomi ne an ka cuta ma ga yayin mai gari ka ga musulki a ji adiba wane ne ya bana abu dushi adiba bana menene ta kamata ya zamanto an biya a biya sa babu fada bar dokar sanda ko wani takobi dan saboda gami bai da mutum ba haka bisa ba ta yi mutum ba kenan don saboda fusa bai kamata a kashe mutum ba ko ku don saboda dani
wannan ya sa an yi wata ganawa tsakanin hukumomi na jihar Tawa da manoma da makiyayan don rigakafin abkuwar hatsura tsakanin bangarorin guda biyu
in ka zo nan Tawa gurin gwamnatin jiha mu tun karo hukuma su ta yi su diba muna can inda wurin yammace duk wurin da ya kamata a hidda tunda haƙi ya kai kenan ana iya a girbe shi a sare a samu wurin da za a shigo a yi bai bisa shi su samu in an kai bai su hita su kama wurin da ba a noma ba
a cewar wani ma'abucin shirin na ɗan ƙasa da hukuma na sashen Hausa na muryar Amurka wannan matsalar ta manoma da makiyaya an samu sauƙin ta sosai tun lokacin da gidan rediyon na Amurka shiga wannan maganar ko ba a samu yanda ake so ba ya ce dai an gurgusa daga inda an ga hito sosai
sunana Habibu mai gujiya wannan shiri gaskiya ya kawo gyara sosai an samu ci gaba kuma an rage samun yawan sabani tsakanin manoma da makiyaya ana fahimtar juna matuƙa sosai yanzu lalle ba a ci an samu biyan bukata 100% amma dai gaskiya kin kashi 100 dai an samu kashi 80 tunda dai ba a ci babu amma dai abin da gaskiya ba kamar shekarun baya ba
waɗannan matakan da hukumomi da al'umma suka sha dauka biyo bayan janyo hankalin da shin ɗan ƙasa da hukuma na sashen Hausa na muryar Amurka gabatar a wannan shekara ya sa cewa lalle mutane na bibiyar gidajen radio sau da kafa a kowane mataki a ƙasashe kamar jamhuriyar Niger
to madalla masu ware ƙarshen shirin ƴan ƙasa da hukuma na yau kenan sai makon gobe idan Allah ya kai mu za ku ji mu dauke da kashi na biyu na bitar batutuwan da kuka ji a wannan shiri na ƴan ƙasa da hukuma cikin shekarar da muke ban kwana da ita ta 2022 yanzu a madadin daukacin abokan aiki musamman Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni Mahmud Ibrahim Kwali daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya wassalamu alaikum
a dirka akwai wasu ƴan yunwa da suke karbo kurdi da yawa rikici duka suke jawowa kuma tashi hana su da gaggawa.
Madalla a gaida Mahmud Ibrahim Kwari, yanzu kuma ga sharhin jaridan Niger.
Za mu fara sharhin jaridan na wannan mako da jaridar Air Info, wacce ta ruwaito cewa ƴanci ranar Afirka na taka rawar gani wajen samar da abubuwan ci gaban wannan nahiya. Kamar yadda abin ya bayyana a rahoton Bankin Duniya na baya-bayan nan, wanda ya kididdige gudunmuwar ƴanci rani a tafiyar kasashensu daban-daban. Jaridar ta ce Bankin Duniya ya ce duk da irin kalubalen da duniya ke fama da su, ƴanci rani sun yi nasarar tura miliyar ko kuma biliyan 626 na dalar Amurka zuwa kasashensu na asali a tsawon shekarar nan ta 2022. Abinda ke nufin kudaden da ƴanci ranin asalin kasashe masu raunin tattalin arziki ke turawa gida, wata babbar hanya ce ta baiwa jama'a damar lumfasawa. Jaridar Le Sahel na cewa shugaba Mohamed Bazoum ya buƙaci ƙasar Italiya da sauran takwarorinta na nahiyar Turai su dage da zuba jari a kasashen Afirka a matsayin wata hanyar samar da ci gaban nahiyar. Jaridar ta ce shugaban na Niger, wanda ya halarci taron tuntuɓa na Dialogue Mediterranee da ke tattara kasashen gabar kogin Mediterranee a ƙarshen mako, ya ce ya kamata a cire dukkan wani shamaki a tsakanin Italiya da Niger ko kuma tsakanin kasashen Afirka da nahiyar Turai, waɗanda ya cancanta a ce a yau an kai matsayin da za su zuba makudan kuɗaɗe domin ƙarfafa ayyuka a fannoni irin su noma da sarrafa abinci da makamashi da ilimi mai zurfi da hanyoyi da harkokin wayar sadarwa. Jaridar Niger Inter Hebdo ta ce hukumomin shari'a sun tabbatar da shirin soma shari'ar manyan keskes ɗin da ke haifar da cece-kuce a tsakanin jama'ar Niger, cikin su har da harkallar nan ta Affaire Trésor National, wacce a ƙarƙashinta ake zargin ibu karage da wawure dubban miliyoyin sefa da ya fitar daga asusun Betulmali ta ɓarauniyar hanya, da ɗaya gefe harkar nan ta karkata akalar biliyoyin sefa a kamfanin dillancin ma'adanai na ƙasa, wato Sofamin. Jaridar Le Canard Enfiri ta ce Mon Petre ya bayyana a kewayen garin Arlit, inda ya fara kwarara a ƙas. A yadda abin ya zo cikin wani yanayi irin na bazata, al'ummar Agadez cewa take manya fusata ne, mafari kenan ya fara kullowa da kansa. Tamkar yana cewa talakawa ku zo ku ɗebi rabanku, domin arzikin mai a ƙarƙashin ƙasar yankin arewacin Niger wani abu ne da aka jima ana ɓoyewa 'yan ƙasa. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga yammai a jamhuriyar Niger.
To, da wannan kuma muka zo ga labarai, amma wannan karan a takaice. To, a takaicen, Maria Kolesnikova, wata fitacciyar 'yar jam'iyyar adawa ta Belarus da take zaman ɗaurin shekaru 11 a gidan yari saboda ta taimaka wajen gudanar da zanga-zangar adawa da gwamnati, amma yadda ita gidan yari bayan da aka yi mata tiyatar ciwon ciki, inji mahaifinta a ranar Litinin. Alexander Kolesnikov ya samu damar ziyarar 'yarsa na kusan mintuna 10, kuma ya same ta da raunin jiki, amma tana cikin hayyacinta, kuma har ma ta yi kokarin yin murmushi, kamar yadda ya shaidawa kamfanin dillancin labarai na Associated Press. Fadar White House ta yi Allah wadai da sabbin hare-haren da Rasha ta kai kan Ukraine, tana mai cewa hakan na nuni da irin ta'asar da shugaban Rasha Vladimir Putin ya yi. Wata sanarwar ma'aikatar sojin Amurka ta Pentagon ta ce sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin da takwaransa na Ukraine Oleksiy Reznikov sun yi Allah wadai da wannan mummunan harin da Rasha ta kai.
To, masu sauraro, anan muka kawo ƙarshen shirinmu na hantsi, sai kuma can an jima da rana za ku ji abokan aiki maɗauke da wani sabon shirin. A madadin Hanifa Kabir Isa da ta taya na gabatar da shirin, da Solomon Abu wanda ya haɗa shirin da Bada Umarni da ma injiniyan Makal, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.